الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي شيني يهدى مؤونا مسلاتي ميتارين البركة مسلاتي اتقان القرآن deke nan kwanar jaba a cikin garin Kano. A kuma wannan rana ta Litinin, wanda yau 12 ga watan 4 hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace da 9 ga watan 12 2019. Wannan darasi da zamu yi a yau insha Allah shine darasi na 23 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Sharhul Manzumatul Haiya, na Imam Abubakar ibn Abi Dawud rahmatullahi ta'ala alayhima, wanda Imam Al-Fawzan hafizahullah ta'ala ya mata sharhi da ta'liqi. Zamu tashi a shafi na 59, yace fadlu baqil asharatil mubashsharina bil janna. Nan mubashsha babu ba mubashshi ba, zaku ga kaman kasara akai abinda ya kamata a mai ta fataha ba kasara ba. Yace fadlu baqil asharatil mubashsharina bil janna, bayanin falalan saura daga cikin 10 da aka yi masu bushara da aljanna. Kace al mubashshar shine wanda aka yi wa albishir, ism mafa'ul. In ka ce al-mubashir, ism fa'il, wanda shine ya bishara. Alhali su aka yi wa bishara da aljanna. To sai ke cewa wa innahum lar-rahatu la rayba fihim ala nujbil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'adun wa ibn awfin wa talhatu wa amiru fihirin wa zubairu al-mumaddahu. Nan da yace babu, da yace fadlu baqil ashara, falalan sauran wanda aka yi musu bishara. Idan mu kumanta ba, mun yi al-khulafa'ur rashidun, Abubakarin, Umar, Uthman, Ali radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, wanda abin da ya rage shine mutane 6 daga cikin wanda aka yi musu bishara da aljanna. To nan da yace al-ashara al-mubashsharina bil janna ba wai tahdidi bane, ba iyakan cewa bane a ce su kadai ne wanda ya zama ainihin an yi musu bishara da aljanna. Zaka akwai daidaikun sahabbai wanda suka zo a hadisi daban-daban. Misali, akwai Ukasha ibn Mihsan, lokacin da manzo alayhi salatu wassalam ya faɗi mutane 70,000 da Allah zai shigar da su aljanna ba bincike, ba ainihin wata azaba. Yace ya maikin Allah, kai mun addu'a na zamo daga cikin su, kai kana daga cikin su. Kaga wannan dan aljanna ne. Abdullahi ibn Salam, ɗaya daga cikin malaman Yahudawa, hadisi ingantattu sun tabbatar da cewa dan aljanna ne. Har ma ina jin ko Ibn Mas'ud ne ko Ibn Abbas, ɗaya daga cikin su ko wanda daga cikin sahabbai, yake ta duk wanda yake so ga dan aljanna yana takawa da kafa. To ga Abdullahi ibn Salam dan aljanna ne. To sannan akwai najin ko Thabit ibn Qais ko wanda daga cikin sahabbai wanda yake da babban murya. Muryarsa madaukake murya ce, kasan Allah kan halitta mutane, wani muryarsa tsaka-tsakiya, wani ƙasa-ƙasa, wani kuma mai ƙara sosai. To shi mutum ne wanda yake haka Allah ya shi. To lokacin da Allah ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الله سبحانه وتعالى kai masu imani yace kada ku daga muryar ku sama da muryar manzo alaihi salatu wassalam sannan kada ku dinga bayyana masa magana yanda kuke masa shi idan kuka ci gaba da wannan aikin ku zai bare ba ku sani ba wanda zai nuna maka matsayin manzo alaihi salam tun daga wannan ayar ta sauka sayyidina Umar in zai manzo Allah magana in yi sai ya ce Umar ban ji ba ya kare yace Umar ban ji ba sai dan daga murya to shi wancan sahabi yana jin wannan aya ta sauka sai ya zaman sa gidansa ya daina zuwa madrasar manzo Allah shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi ya ce ina wane sabai suka ce mu ma dai ba mu da labari manzo Allah ya tafi a bincika gidansa ana zuwa aka same shi ya sha gurshen kukansa wani lafiya yace ai ni nake daga murya gaban manzo alaihi salam saboda haka aiki na ya lalace ni dan wuta ne aka zo ka fada wa manzo alaihi salam yace bal huwa min ahli janna aje ya fada masa shi dan aljanna ne kaga certificate da kai tsaye to sannan akwai wata mata mai ciwon farfadiya wacce ta zo ta ce mai aikin Allah kayi min addu'a na daina yin cutar farfadiya manzo alaihi salam ya ce to ko zaki hakuri ba sai na miki addu'a ba amma Allah ya baki aljanna tace eh na yadda amma kai min addu'a idan ta buge ni tsareci na ya daina wato abin nan fita ba'ana ya zama tufata ta fadi manzo Allah ce to an yi miki wannan addu'a to kaga wannan ya nuna ita ma ƴar aljanna ce to sannan manzo alaihi salam ya ce الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه تو irin wannan ba za ka iya lissafe su a zama dai ba wancan su wannan abin da yasa ake ambatan su goma saboda ba wai hadisi daya yazo akan cewa su in aljanna bane mun ambata rana ita yau lokacin da manzo alaihi salam ya shiga biiru aris ya zauna duk wanda yazo a cikin su idan aka ya kwankwasa manzo alaihi salam zai ce aje ayi masa bishara dan aljanna ne goman nan haka suka je sannan akwai asar ingantacce wanda Sa'id ibn Zaid daya daga cikin wayannan da zamu fada wata rana sai wani yazo yake cin mutuncin sayyidina Ali a gaban sa sai yake cewa ahir ka daina cin mutuncin sa saboda ina iya tunawa muna kan dutsen Uhudu mu da manzo alaihi salatu wassalam sai dutsen Uhudu ya motsi sai ce kai dutsen Uhudu ka natsu ba kowa bane akan ka face annabi da siddiqi da kuma shahidi su ne kawai akan ka ma'ana ɗayan uku ne akan ka annabi ne akan ka manzo alaihi salatu wassalam to in ba shi ba sai dai ko ya zama siddiqi ko shahidi sai ya ce sai ya zana su ya ce Abubakar na ciki Umar Uthman Ali ya zana su da ya zana tara sai ya ce kuma wallahi inda na ga dama da na faɗi na goma sai dai ba zan faɗe shi ba suka ce wallahi sai ka faɗa aka nace ya ce to bai dai so ya faɗa ba amma tunda a ce sa shi ne na cikin goma tab inda kai ne wane mutum sai mutum ya daga waya da kirji ya ce ka ganni nan daya daga cikin su ne to amma su boye kansu suke Allah yana daga su radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to shi yasa kullum ake cewa goma da aka yi musu bishara da aljanna saboda yanda hadisi suka jajjera su a wajen ambato amin to shikenan sai ke cewa wa innahum larrahat akwai wata riwaya wa innahum warrahat to kusan wannan ma wanda za a ce warrahatun za mu ce kaman ta fuskar harshen larabci sai ta fi larrahat saboda abin da zan faɗa yace wa innahum ko dai ka ce wannan lamirin ya koma tun daga kan Abubakar har zuwa na ƙarshe a nan a ambato shi ne Az-Zubair to in mun ce goman ake nufi gaba ɗaya sai mu ce wa innahum larrahat wa'annan sune tawaga. To sai dai kalma ta ar-rahab a larabci mafi yawa abinda larabci yafi ambato shine daga tar abin da ya kasa wa kana fil madinati tis'atu rahtin, wato mutane guda tara. To mafi yawa daga tara zuwa kasa, ma'ana zuwa uku, ba a ce wa biyu rahab, sai dai daga uku zuwa tara ba za a kalla ka goma ba. Wannan shine mafi yawan abin da larabci ya zo da shi. Sai dai akwai dan wajahi kaɗan cewa daga goma sha uku abin da ya kasa. To in mun ɗauki wannan magana ta biyu, sai mu ce wa innahu mulal rahab yayi, tunda kaga su goma ne. In muka ce daga goma sha uku zuwa kasa, to kaga shikenan goma min babu aula. To sai mu ce kenan wa innahum, tabbas su wa'annan goma larrahaqu, wannan sune tawaga, ma'ana sune zuri na ɗan aljanna da hadisi ya ambata. In mun dauki riwayan wa innahum, to su wa'annan hudun da muka ambata, khulafa'ur rashidun warrahaqu da kuma wa'annan rahab, ma'ana shidan da za su biyo baya, tunda mun ce rahab daga uku zuwa tara. To wannan kaga shine abin da zai fi dacewa, saboda mun ce mafi yawan abin da ya fi rinjaye a larabci shine a ce daga tara zuwa ƙasa. To sai ki ta wa innahum, lallai tabbas su, wato sai ya kawo nunu taukid, tabbas su larrahu, wallahi su ne wannan tawagar, kamar ka ce sanannun nan wanda hadisi ya ambata su ɗan aljanna. La raiba fihimu, babu shakku a cikin sha'aninsu, ma'ana babu shakka a cikin aƙidarsu. Aƙida ce lafiyayya gyararriya, babu shakku a cikin kyawun halayensu, a cikin mu'amalarsu, a cikin dukkan wani faɗi tashinsu. Sannan babu shakku akan cewa yardaddun Allah ne, babu shakku akan cewa sahabban manzo alaihi salam ne, babu shakku akan cewa ƴan aljanna ne. Saboda haka wannan larai ba fihi mu, duk wata nagarta kawai zaka iya shigo da ita a cikin wannan. Yace babu wani shakku ala nujibil firdaus, annujub jam'u najib, annajib shine almalul mukarram, dukiya mai daraja. To mafi yawa larabawa babu dukiyar da ta kai kima a wajensu kamar raƙuma. Idan aka ce mutum mai raƙuma ne, to wannan shine kankat a wajen kuɗi. Shi yasa kun ga hadisi yake cewa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am, mutum ɗaya musulunta a hannunka ya fi a baka garken raƙuma. To Balarabe yana ji da raƙuma, shi yasa Allah yakan buga misali da Allah yake bayanin tsoron tashin alƙiyama, sai ce wa idhal isharu utilat, lokacin da raƙuma wacce take dab da haihuwa mutum ya dafe ƙeyayen ranta a nakare ya gudu ya batta. Wannan shi ku Balarabe ko yaƙi zai taso, in dai ga raƙumarsa za ta haihu, to sai dai a kashe tsoho a kan daddawarta, saboda ka zai tsaya sai ya ga ta haihu lafiya. To sai aka ce yanzu ga ta za ta haihu, mutum ya ranta a nakare, kai ka san ba kanta ta hausawa, idan ka ga abin da ya koro bera ya fada wuta ya fi wutan zafi. To dan an nuna alƙiyama, wato lallai abin ba na wasa ba ne. Allah ce wa idhal isharu utilat, yayin da manya-manyan raƙuma masu manyan tukuna aka gudu aka bar su ba su a kowa, duk an gudu kowa yana ta kai. To sai aka ce ala nujibil firdaus, wato suna kan raƙuma wanda suke na aljanna kuma aljanna ta firdausi. Manzo alaihi salatu wassalam yana cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu firdaus, idan za ku roki Allah aljanna, ku roki Allah jannatul firdausi, domin ita ce a'lal jinan wa saqfuha arshur rahman, ita rufin ta shine al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala, daga ita shikenan babu sauran aljanna sai dai a ƙasa. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai su waɗannan da aka ambata ala nujbil firdaus suna kan wa'ansu manya-manyan raƙuma na alfarma wanda suke a cikin aljanna ta firdausi bin nuri tasrahu su wannan raƙuman kenan biman musifu bin nur tattare da wa'annan da aka ambata aka sibanta da haske su ne wa'annan ainihin sahabbai tasrahu tana zagayawa ko ina ma'ana ranar tashin alkiyama wa'annan sahabban Allah zai dora su akan raƙuma na aljanna raƙuma masu kima su dinga tafiya ko ina a cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi akwai inuwar aljanna wanda a wani asar sunanta tuba manzo Allah ke cewa mahayi zai yi tafiya ta shekara 100 bai kare ta ba mahayi ba mai tafiya kasa ba don Allah kana jin mil nawa kake iya sa mata ai koda a ce akan dan dukushin jaki zaka tafi a ce ma kai shekara guda yanzu kana ji da Allah akan jaki daga nan da zaka yi arewa kai shekara dai kana tafiya abin da zai tsayar da kai kawai shine bukata ta dan adam cin abinci da barci kawai tafiya zaka yi a shekara dai kana je ka kai ina Allah kawai sai inda za a jiho ka ni dai ina jin ai turai din ba ta nesa ai in aka ce tafiya ai tafiya da kake ganin ta matsala ta shine tsayawa ko da kafa mutun yake tafiya in ba zai baka mamaki to ballatana a ce yasirur rakib fiha 100 sana mahayi yayi tafiya ta shekara 100 bai kare ta ba wannan inuwa ce guda ɗaya ba aljanna ake magana ga bane ba saboda kai dai bawon Allah ka bi Allah gata yana nan mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wani balarabe ya zo sai ya ma'aikin Allah yanzu idan na shiga aljanna Allah zai bani raqumi na hau saboda shi balarabe shi dai raqumi raqumi kamar yanda mutumin Kano kace son zurutun manzutu eh dalailul khairat to kaje manzo Allah yake cewa duk abin da kaso Allah ya baka zai baka ko menene na ga ma wallahi kaga wannan zaman nan da muke yi kace Allah ka hasko min zaman da muka yi na 12 ga watan Rabiu Sani 9 ga watan Disamba 2019 Allah a hasko min in ganni da sauran yan uwa wallahi Allah sai haska ma sai ka ganka a zaune da irin yanayin da kake ce to haka nake a duniya ashe ya ka manta Allah gafa ta mala kaga ko ni dan sugul wanda su kuma yan aljanna hadisi ya ce kowane dan aljanna zai tashi da girman annabi adam annabi adam tsawon sa zira'i 60 haka fa shine zira'i dai haka to so 60 yo kana dan fici tun nan me zaka mora ai ba wani abin da zaka mora Allah gafa ta mala ayi ka kwantarere ga tsawo ga fari to lokacin za ka yi hani'an bari'a Allah ka samu dace amin amin to saboda haka suna wato ainihin a kan raƙuma ana kaiwa da kawowa da su a cikin aljanna su wane ne sai ce sa'idun wa sa'adun wa ibnu aufin wa talhatu shine sa'id ibn zaid da sa'ad ibn abi waqas wa ibnu aufin da abdurrahman ibn auf wa talhatun da talhatu bin ubaidillah wa amir fihrin da kuma amir ibn jarrah shine abu ubaida fihrin wanda yake bakure shi zalla domin alfihir kun ga daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fihr to shi fihr din ma shine alquraish wanda ake cewa quraishawa kusan zaka su wannan goma da aka yi musu bishara da aljanna zaka yi ta gabaki dayan su qurashiyun umman wa aban Quraishawa ne gaba da baya bangaren uba da bangaren uwa sai yace Zubairul Mumaddahu da kuma Zubair wanda yake shayabo wanda yake shakirari manzo Allah yake cewa wato likulli nabiyyin hawari wa hawariyyu Zubair duk wani annabi yana da keɓantacce na musamman yace to ni na musamman ina shine Zubair ibn Rawwah babba dan babba mahaifiyarsa Safiya gwaggon manzo alaihi salam ɗan Abdul Muttalib. To wannan sahabbai duk da na san cewa alhamdulillahi babban malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Allah subhanahu wataala ya kara tsare shi ya kara masa lafiya, na san ayyuka sun dan fara mai sauki kadan. Ina ganin dai bi idhnillahi sunan zuwa February insha Allah za a dan samu sauki kila ya fara sauwa. Akwai muhimmin tafsirin sa kun sani da yake yi, wanda zan ita wannan tafsirin da yake shine tafsiri na farko na Hausa da abinda muke da shi tarjuma ce. To shi kuma zaka samu tafsiri ne, ma'ana ga tarjuma a gefe sannan kuma ga tafsirin ayoyi. To yanzu alhamdulillah ya kammala shi da baki daya. Abinda ya rage dan bibiya da dan dudubawa, kuma in Allah ya yarda zai fito a cikin manyan mujalladat, ba mujalladi ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba, hudu ba, biyar ba, kwarai da gaske insha Allah. Wannan sa daga cikin ayyukan da suka sa wannan silsila ta sahabbai ta dakata. Kun ga tun daga Tamamu Tawfiq aka tsaya, na Umar shi zai biyo baya, ai na Usman, na Ali insha Allah ni ya sa sai ya kammala wani al'ashara al-bashara bil janna bi idhnillah. Bana fata Allah ya tsawaita rayuwarsa ya bashi cikakken lokaci ya zama duk ya kammala su insha Allah ta'ala gabaki daya. To ba zan so in ce in tsawaita kwarai a wajen tarjuma su ba, to amma dai koda sama-sama mu dan shashafa. Sa'id bin Zaid ɗaya ne daga cikin goman da aka yi musu bishara da aljanna, kuma shi babansa shine Zaid ibn Amr ibn Nufayl. Wato Allah subhanahu wataala yakan zabe waɗansu mutane hatta a cikin jahiliya. Shi Zaid ibn Amr ibn Nufayl yana daga cikin mutanen da Allah ya kyamantar da bautar gumaka a cikin zuciyarsu. Shi kwata-kwata tun da ya tashi bautar gunki ba ta yi masa ba, har ma yanda Imam Adh-Dhahabi ya kawo a cikin Siru Alamin Nubala, ko zuwa yayi wani lokaci an yi abinci aka yi masa bismillah sai ce ni gaskiya ba zan ci wannan yankan da kuke gumaka ba, ma'ana bai gamsu ya ci yankan da aka yi gunki ba. To saboda haka yace addinin kiristancin nan shi bai yi masa ba, na yahudancin nan bai yi masa ba, shi yana ji a ransa akwai wani addini wanda yake shine yafi su. Idan mushrikan Qurayshawa suna sakarcin su a Ka'aba, to sai ya zo ya jingina cikin Ka'aba ya dinga da musu kunnuwa yana cewa wallahi abinda kuke na bautar gunki ba daidai bane, wasu da suke zinace-zinace a cikin ku ba daidai bane ba, zina tana ɗebe albarkar rayuwa, tana kaza tana kaza, dinga faɗin aidabin aibubbukanta. To wata rana ma ya zo shi da Warqat bin Nawfal, kun sha jin kisan Warqat bin Nawfal da Umayma bint Abdul Muttalib, ita Umayma gwaggon manzo alaihi salam ce. To wata rana suke tattaunawa cewa gaskiya ba su ga ta zama ba, wannan jagwalgwalan da ake a Makka wannan ba addinin da Allah ke so bane, ya kamata su je su yi bincike su samu ina addinin kwarai yake. To shi Zaid bin Amr bin Nufayl da yake akwai dan ɗaiɗaikun ko tsalli-tsallin baƙayyadin Ibrahim, to sai yake bibiyan abinda ya san tabbas shi da abin annabi Ibrahim yana addini, sai yake dan kwatanta wannan tunda dai ba shi da wata shari'a a hannunsa. To sai har suka tafi Sham da shi da Amr bin Nufayl, afwan da shi da Warqat bin Nawfal, suka tafi Sham suna tabbata cikin addini. A wani kaulin suka samu wani babban fada, suka ce mu abinda yake tafe da mu daga Makka muke, saboda haka gaskiya addinin da ake bai gamshe mu ba, shi yasa muka zo neman addinin gaskiya. Yace daga ina kuke, suka ce daga Makka, sai yace to ina gaya muku cewa addinin annabin karshe sura kadan ya bayyana, ku koma Makka a cikin mutananku za a samu addinin karshe wanda shi da Allah ya dade shi. A wani asar wannan ya zo a wani kaulin cewa shi Warqat bin Nawfal da yawawa kayawa ka bai samu addini ba, kawai shikenan sai ya rungumi addinin kiristanci tunda kaga musulunci shi yazo ya soke kiristanci. To Warqat bin Nawfal ibn kuma ta ba lokacin da aka fara wahayi ga manzo alaihi salama, shine nan aka ji tafi da manzon Allah wajensa take cewa ga dan dan uwanka ga halin da yake ciki. To shine yake cewa to lalle babu shakka abinda ya sauka a wajenka irin abinda ya zo ne wajen annabi Musa, ba'ana mala'ika ne ya zo masa, yake cewa kuma da a ce yace kai su ina ma dai a ce ina maji karfi lokacin da mutanen ka za su kore ka daga Makka don ya taimaka maka manzo Allah yake cewa awu mukhriji ya qaumi yanzu mutanen kora ta za su yi yace to ai ba wanda zai zo da abin da zaka zo da shi fa sai sai an yi gaba da shi sai an yi ja'in da da shi kuma sai ita ta burza da shi wato wannan sunna ce ta Allah Imam Shafi'i wani yake tambayar sa yake cewa wai dan Allah a ina ne inda zan gane mutanen gaskiya wani sai kan tafarki sai yace tarshuduka ilaihim sihamul adu yace kibau na magauta za su nuna maka inda mutanen kirki suke duk inda kaga kibau na magauta sun saita to ka tafi nan alkhairi yake kalli ahlus sunna duk wata kibiya akan su ta saito duk wani shakki zaka samu ahlus sunna sune target in dai ba mai gaskiya bane to ahlus sunna sune target din sa wannan kuma sunna ce ta Allah haka manzo alaihi salam ya rayu haka nan sahabbai suka rayu to saboda haka nan sai yake fada manzon Allah wannan to sai ya zama kusan ma lokacin an manzo Allah wahayin ikra to kafin wahayin ayyan mudaffir Allah ya karbi warqat bin nawfal shi bai ma ruski musulunci ba ballanta na ainihin a ce bai shiga ba to shi Amr bin Nufail Zaid bin Amr bin Nufail shi a wani kauli cewa ya dawo akan wancan nasiha da wancan fada yi masa ya kamo hanya daga Sham zai nufo Makka to Allah sai ya karbi rayuwarsa akan hanya to amma hadisi da dama sun nuna cewa mutun ne dan aljanna har ma a wani hadisi cewa yub'athu ummatan yawmal qiyama Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanatan lillah to shi ma aka ce yub'athu ummatan yawmal qiyama za a tashe shi a matsayin shugaba abun koyi kai kadai gayya za ta shi shirin dashi alkiyama so daga cikin mutane da suka mutu a jahiliya hadisi ce yan aljanna ne kuma mutun ne wanda yake da gaskiyar mustajabu da'awa wanda ake karba addu'ar su wata mata a lokacin halifan takan Muawiya dan shi Sa'id bin Zaid ina jin yaro su kusan hijira sana da shekara 55 ko da 6 ya shi kuma Muawiya ya rasu tana da shekara 60 ko 61 to saboda haka sai wata mata wa ita Arwa bint Uwais irin mata ƴan rigima to gonar sana da iyaka da gonar ta sai ta zo ta yi da'awa ta Sa'id bin Zaid ya cinye mata iyaka ya zabtare gonar sa yana da tata lokacin Marwan ibn al-Hakam wato sakataren Sayyidina Uthman shine gwamnan Madina a wannan lokaci to sai ta kawo karagun sa cewa Sa'id bin Zaid ya tinye mata kasa ya zabtare mata gona Marwan ya aika yace Sa'id kaji abinda wannan matar take karaka sai yace yanzu ni za ta tuhuma akan wannan to dama akwai rijiya da ya haka a wannan bangaren da yake kusan iyaka da ita ta nuna wannan rijiya ma a cikin gonar ta take saboda haka kawai ya mata fin karfi ya zautare mata gona sai Sayyid bin Zaid yake cewa yanzu ni da na san hadisin manzon Allah wanda yake cewa duk mutumin da yayi rigimar wata ƙasa ya kwata ko yayi zaluncin wata ƙasa ko da ɗani ɗaya ne to wannan ƙasar za a yanke ta tun daga nan har zuwa ƙasar sama ta bakwai ƙasa ta bakwai kuma an rataya masa gobe alkiyama yace ni da san wannan kuma har yanzu in yanci ƙasar ta Marwan ya ce ai shikenan bana neman wata shaida kawai na gamsu ita fiyarka yace to shikenan duk da haka kawai taje ta yanki inda take gana ta taje ta yanka sai yace ya Allah in dai kazafi ta yi mun to Allah kada ka karbi ranta sai ka makantar da ita kuma Allah ka karbi ranta a cikin wannan gonar da ta da'awa ta tace abin da ya faru kenan Allah ya makantar da ita sannan a wani asar cewa wannan rijiyar ta bar ruwan sa'ad to tana da wata kuyanga da in za ta fita sai ta kira ta ta yi mata jagora to rannan da Allah ya tashi addu'ar Sa'id kawai sai bata nemo ita jagora ba ta yi gaza ta yi bisa da kanta ta zurma rijiyar ta mutu to saboda haka yana daga cikin mutane wanda Allah subhanahu wataala ya musu gamu daga tare wajen karba addu'a su mutun ne wanda yake mai tsantsi ne mutun ne wanda yake mai kudin duniya na tabbatar da cewa sirarsa sira ce mai tsawo idan Allah ya raya mu za ji abubuwa wanda suke ba na wasa ba ciki amin amin to sai Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma Sa'ad mun san ware ne Sa'ad hadisai da yawa a cikin Bukhari a cikin Sunan Sa'ad a wani athari yake ta wallahi na ganni ni ne thuluthin musulmi a duniya ma'ana in ka cire manzo alaihi salam ka cire Abubakar to sai shi a wani athar sabi'u sab'atin ni ne na tikon bakon musulmi a duniya gabaki daya kuma shi ne wanda ya soma har baki biya fi sabilillah kuma shi ne wanda ya soma zubar da jinin mushriki fi sabilillah kwai lokacin da aka faɗi wani tambaɗaɗɗe ya je ya rashin kunya ga manzo alaihi salam to shi ne sayyidina Sa'ad ya je ya sami allan kafaɗin raƙumi ya kwabɗa masa kansa ya tsage sai jini to shi ne jinin arnan da ya fara zuba fi sabilillah a ban ƙasa to wannan a wajen Sa'ad bin Abi Waqqas to sannan shi ne wanda wasaina linsana biwalidayhi husna ta sauka shi ne wanda da ya shiga musulunci babarsa ta zo da sai kai Sa'ad kai ka san ba na san sabon addinin nan da ka shiga wallahi ko dai ka fita sabon addinin nan ko in daina ci in daina sha in je in tsaya a rana har na mutu a dinga aibata ka har ka mutu a ce shi ne ya kashe uwarsa ya ce to shi dai sabon addinin nan ya yi masa gaskiya ba zai iya barinsa ba ta kogwada ta je ta zauna rana ba ci ba sha ba barci ta kwanta wuni ta ɗan fara ganin ɗaya na rabuwa biyu ya zo ya ce ya ke mahaifiyata wallahi ina tabbatar maki da za ki zauna a wannan hali wannan ran naki ya fita a ce rayuka ɗari gare ki wani ya shigo ki zauna wannan halin ya fita wani ya shigo ki wannan zaman ya fita wallahi sai sun kare ba fita addini na ba ina baki shawara ki shigo inuwa ki ci abinci ki hutar da ranki ta ce Allah sa'an sai ya tsito shi ke ta ba gaba shi ke ta cigaba da ci abinci cigaba da rayuwa to Sa'ad ibn Abi Waqqas kuma shi zaka iya cewa wato shi babansa babba ne ma ko kuma ka ce wato abin nan nana Amina mahaifiyar manzo alaihi salam yar ammin shi Abi Waqqas ne shi yasa wata ma lokacin da Sa'ad ya taho manzo Allah yake cewa ga kawo na nan duk wanda yake gaira da kawo irin sa to shi ma ya daga shi a gani kuma Sa'ad yake cewa manzon Allah ya mun abin da bai taba yi ma wani a duniya ba a yakin Uhud yake cewa irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi saboda shi Sa'ad gwani ne a harbin kibiya kibiyarsa ba ta kuskurewa manzo alaihi salam shi da kansa kibau dinsa da ya fito da su sai ya zube su a hannun sa shi ke miƙa masa kai in ma ya ga wani iri na zai wuce sai manzo Allah ya kwace kibiyoyin nasa kawai sai ba Sa'ad manzo Allah yake cewa har ba ya kai Sa'ad fan saka babana da babata manzo Allah yake faɗa masa Sa'ad wannan mutum ne wanda yake a sifarsa gajere ne mai jiki bai da tsawo sosai mutum ne kofi-kofi haka yana daga cikin ahlus suffa da farko yana daga cikin fukara na muhajirun su ne suke kwana ko sauran kwana ba su da shi sai masallaci amma kuma daga ƙarshen rayuwarsa ya zama muloniya Sa'ad kenan ibn Abi Waqqas wanda shi ma daga cikin mustajabu da'awa mutum ne wanda ana karba addu'ar sa kai tsaye shi wato addu'ar Sa'ad in ka karanta sayru alamin nubala wato addu'o'in suna da yawa duk da waɗansu suna nuna waɗansu athar ɗin akwai ɗan rauni haka to amma dai daga cikin mustajabu da'awa kada ku manta ya zama gwamna a lokacin sayyidina Umar a Kufa saboda shakiyancin mutane shi yasa kai dai duk abin da zaka kabi Allah dan adam ba zaka bari shi ba ku duba Sa'ad din da shine na bakwai a musulmi ko na uku amma saboda shakiyancin mutanen Kufa suka kawo karasa wajen sayyidina Umar suka ce wallahi ko sallah bai iya ba wai Sa'ad bai iya sallah ba dan Allah yasa bai iya sallah ba zai iya sallah bai iya sallah ba aka faɗi abubuwa marasa kyau sai da Umar hankalin sai ya tashi ya aika mutane ce dan Allah ku je kofa ku bi masallaci ɗaya bayan ɗaya su faɗa muku tsakani da Allah menene gaske wannan zance da ya zo mu suka je duk masallatan kofa mutane za su tashi da tawa masu mutunci su ce wannan magana ba tabbacin ta ba mu sai yanzu aka je wani masallaci aka samu wani shaki fitsararre ya tashi ya ce to gaskiya mu dai tunda kuma na magiya kunce dan Allah to dole mu faɗi gaskiya kana sa'adun la yasiru bisariya wala ya'dilu fil qadiyya wala ya'dilu fil isma aw la yasiru bisariya wala ya'dilu fil qadiyya wala min abwa da haka izala cewa wai la yasiru bisariya shi za a ji yaki ba baya tafiya wai gida yake zaman sa sannan wala ya'dilu fil qadiyya in zai yi hukunci nan ma bayan adalci kawai sai dubi wanda yake so sai ba shi gaskiya sannan wala yaqsimu bisawiyya in rabo ma zai yi bayan rabo daidai kawai sai dubi wanda yafi so sai ba shi rabo mai tsoka nan take sa'ad ya ce ya Allah idan abinda wannan mutum ya faɗa ba gaskiya bane Allah kada ka kashe shi sai ka karbe ganin sa ya zama makaho sannan Allah ka kakaba masa bakin talauci kuma Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka fitine shi da mata Allah ya karbi duk wannan gabaki daya ya zama wato wani karkuzun talauci ya mamaye shi sannan ya zama fitinan ne makaho ne baya gani da ya ji maganar ƴan mata sai kai masa warta bai ganin su ba sai a ce kai me haka sai sai asabat ne da wata sa'ad ce wallahi bakar addu'a sa'ad ce ta taba ne to shi yasa hatta sahabbai ba sa so su ga cewa sun yi wa sa'ad abinda ba daidai ba na kai musu addu'a Imamu Zahabi ya kawo cewa akwai lokacin da kuyangarsa ta wuce haka sai iska ya dan daga kwarjan lanta to sayyidina Umar sai kiga sakaci ne me yasa ba ta yi hijabin da zai ja kasa ba har iska ya daga sai kwakwada mata sanda to yana cin kwada mata sanda sai sa'ad ya zo ban hakuri sai ce ai kai ne kwada mata sanda shi ba sai sa'ad ya daga hannu ya ce ya Allah sai bari sai a ubura ba to kai ko Allah ga fata wala ai ba za ka bari ya karasa ba saboda ka sa'ad ibn abi waqas Allah ya masa karamomi da ba za ka iya faɗin su a lokaci ɗaya ba kun san shine wanda ya rashin lafiya lokacin da aka je aikin haji lokacin hajjin ban kwanatin manzo alaihi salam ya kama rashin lafiya lokacin issa daya manzo alaihi salam ya je duba shi yake ta yi ma'aikin Allah ka san ni mutum ne mai dukiya kuma gashi ata guda daya ita ce kawai nake da ita yanzu kana gani na iya wasiya da dukiya ta ga baki daya manzo Allah ya ce a to rabi fa a to kashi daya akan uku fa yace athuluth wa thuluth kathir ai shi ma kashi daya akan uku abu ne mai yawa kabar zai ce innaka anta zara warathataka agaliya ya kaga sai bai ce warathataka sai ce warathataka ya zama kabar magadanka farme suka ce tun anan akwai bushara ta cewa zai haye kuma sai ya haifi wasu yaya kusan ina jin sai da ya bar ɗa namiji aƙalla ba zai kasa 27 ba ɗa namiji banda yaya mata ya ce to kabar ‘ya’yanka mawadata ya fi kafin suna ta miƙa hannu suna maula a wajen mutane ya ce manzo Allah sai ya shafi goshina ya shafi ƙirjina ya shafi cikina da hannunsa mai albarka to lokacin da yake ba da wannan labarin ƙarshen rayuwarsa ya ce har yanzu ina jin sanyi a hantata ta shafar hannun manzo alaihi salatu wassalam to yanzu Allah gafarta malam me laifinmu in mun ce ba a tabarruki da kayan kowa sai da manzon Allah wani shehi ya taɓa kai a yanzu gobe ma ka ji sanyin hannunka in ma bai sama malaria ba wallahi wato za ka yi mamaki wai in ka ce ka yi tabarruki da kayan kowa sai manzon Allah wai ka kare na waliyai akwai waliyai da ya kai Abubakar Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ba a taɓa tabarruki da hularsa ko rigarsa ko wani abu ba inda akwai wanda za a yi tabarruki da kayansa banda manzon Allah shine Abubakar kuma ba a taɓa yi ba to yanzu ku duba shekara nawa da aka shafe shi aka shafa washinsa da cikinsa, amma har ƙarshen rayuwarsa yana jin sanyi-sanyin wannan a hantarsa. Daga Sa'ad ba ƙaramin ailufin ɗan gata ba ne a addinin Musulunci. Abubuwansa suna da yawa. Akwai lokacin da wani ya zo yana zagin Sayyidina Ali a cikin mutane, ya ce ka daina cin mutuncin Ali, na gaya maka. Ya ce an je an ci mutuncinsa. Ya ce Allah ka halaka shi. Yana rufe baki sai ga wani raƙumi a guje ya zo ya bangaje shi, nan take Allah cire ransa. Sa'ad yana daga cikin mustajabin da'awa, da ya yi addu'a karkat, wani ya ce ina ma shi ne. Haba ya zo ne a cikin mai samu wannan aida na farko mutane sun shiga uku. Da an ɗan ja daga da shi ta shi ke na mutane sun kaɗe. To dai ba za mu tsawaita ba sai mutum ya lokaci akan wannan, in Allah ya kai mu ma ɗan taɓa wani abu na sa ɗin mu ƙarasa wannan. Bari mu ci gaba da abin da ba da yawa. Amina. Ya ce ashar, ya ce ƙauluhu faɗarsa da kita wa innahu mulan rahaɓu, su waɗannan su ne tawaga la raiba fihimu, babu shakku a cikin sha'aninsu. Sai ce ar-rahaqu humul jama'a duna al-ashara. Idan ka ce ar-rahaqu su ne mutanen da basu kai goma ba. Wa yuqsadu bihim hunaka al-asharatu al-mubashsharuna bil janna. To amma anan ana nufin goman da aka yi musu bishara da aljanna. Kun ga na faɗi kauli na biyu da aka ce wa innahum war-rahaqu. To in mun dauki wannan kaga babu wani iskali. Sai ya ce ala nujibil firdaus ay ala nuqin min aljanna, wato suna kan wa'ansu raquma na aljanna. Annaqa kaga shine guda daya, annuq shi kuma jami, wato akan wasu raquma na aljanna. Bin nuri tasrahu, yace tasrahu bihim haythu sha'u, wannan raquma suna tafiya da su a duk inda so ga dama. Kun bawo Allah kada ka taba daukar raqumi irin na duniya yana zalamzar waya ta jijjiga ka kana hada gumi, a'a, ai duk abin da aka ce ma na aljanna shi da duniya suna kawai suka hada, amma ta kowace fuska sun samu bambanci. Malai ce lamma zakara al-khulafa al-arba'ata, yayin da ya ambaci halifofi guda hudu radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yadda, zakara huna baqiyata al-asharati al-mashhud lahum bil janna, anan sai an bace ragowar goma da aka yi musu bishara da aljanna. Wa humus sittatul baquna min al-ashara, sune shida wanda suka yi saura daga wayannan goma din. Awwaluhum sa'id, na farkon su shine sa'id, wa huwa sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl, shine sa'idu dan zaid dan amr dan nufayl ibnu ammi Umar ibn al-Khattab, dan ammin sayyidina Umar ne, wato ainihin dan Khattab. Wa zawji ukti Umar, kuma shine mijin yar uwar sayyidina Umar, ma'ana Fatimah bint Khattab radiyallahu anhum ardahum, Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da su ya lamunce musu. Kuma shi wannan Sa'id ibn Zaid ya sha wahala wajen Umar lokacin da ya musulunta. Kun ga san sai da ya musulunta, kanu sai na Umar ta musulunta kafin shi Umar ya musulunta. To ya sha wahalan Umar, kuma sannan ya sha wahalan Khattab mahaifin Umar, dan mahaifin Umar sai da yasa aka kore Sa'id daga Makka gabaki daya, aka kore shi can sai hantara sai duka, saboda ya bar addinin iyaye da ainihin kakanni. To Allah subhanahu wataala dai bashi dauriya har ya zama ya kai gaci. Yace athani na biyu, sai ya ce wa sa'adun, da kuma sa'ad, wa huwa sa'ad ibn abi waqas, shi ne sa'ad dan abi waqas az-zuhuriyyu, wanda yake daga cikin banni zuhura radiyallahu anhum. Kun ga aminatu bint wahab mahaifiyar manzo alaihi salam tana daga cikin banu zuhura kamar yadda muka faɗa. To shi yasa muka ce shi ainihin sa'ad, wato amina yar baffarsa ce, shi yasa ya zama kawu ne a wajen manzo alaihi salatu wassalam. Kuma lokacin da sayyidina Umar ya naɗa mutane bakwai kwamitin zaben halifa, sai yake cewa idan Sa'ad ya dace da kujeran nan haka nake so, amma idan bai dace da ita ba, to duk wanda ya dace da wannan kujerai ya nemi shawarar Sa'ad. ma'ana ya zama wani kusa da shi ba shawara kuma kun ga saboda war in sayyidina Umar shi sai ibn Zaid da muka fada na farko kun ga surikin sayyidina Umar ne don mijin kan wasa ne sannan kuma dan baffan sa ne har yanzu tunda auren zumunci ne to kun ga lokacin tunda yana daga cikin goma da aka yi musu bishara da aljanna sayyidina Umar ya ce kai Sa'idu ka zamo daga cikin su amma baka da rabo sai dai ka zamo abokin shawara kai ma Abdullahi ma'ana dan sa kenan ka zamo daga cikin su kai shawara da su amma baka da rabo a ciki domin kada ganin ido ya hana cin kai a ce to tun daga surikin Amirul Mu'minina ai shi ya kamata a ba to a gaban sa yana sai ya ce baya da rabo kawai sai dai ya zamo mai ba da shawara to sai yake cewa wabn aufin da Abdurrahman ibn Auf هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من أثرياء الصحابة يعني ثم ودعت الصحابين ومن الذين ينفقون في سبيل الله ينادق تيون سكي تيروا في سبيل الله الإنفاق الكثير تيروا وتتكي من يوا بدنا باتا لوكا تيو جاء مبتا سمع الله كما رانا اتيو إنا قاب النظامي اتكي ون شدن دولا دا امو زي مدن تبا متن بيو سي موجي الله كما رانا اتيو سي ما متن بيو عبد الرحمن شيني دي بيو بايا الرابعو نهدو طلها شيني سيدنا طلها هو طلها من عبيد الله شيني طلها دم عبيد الله الخامس نابير وآمر سيتي وهو أبو عبيدة آمر ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة أمين تتمنى الأمة الله أكبر كاي ون اللمبر باقر ما بشي ون اللمبر باقر ما بشي دتبا مزسير سبا كونك يا رسول وقتنا أكي النوباء الشام سيدنا عمر دينا كان قدون سنة أجلي كون سنوانين يرجي عثمان علي طلحة سعد سعيد زبير عبد الرحمن باقي ابن سوني سكرجي يسا سكومي تي يتي والله دا أبو عبيد هنا رأي توشيزا لكيس اي أبايانا هليفة كما إن متعلا يتنبين عمر ميسا كي هكا انتي سبو دا ناجي منزان كي ناتي لكل أمة أمين وأمين أمة أبو عبيدة abin da zai nuna ma sahabbai su duk abin da suke na addini da hujja suke shi sahabi ya yadda yayi aiki akan sunna koda ku zai kuskure ma'ana hujjar sa ne rada Abu Ubaida saboda abin da manzon Allah ya faɗa yace ko wata al'umma tana da amintacce to ni amintaccen al'ummata shine Abu Ubaida to in kuma tana da amintacce me laifin sa kaga ba da wani laifi to za ga magabata kullun wato sunna الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لو كتن دي زوينا مغانا أكان حديث من كان سامعا مطيئا فلا يسلين الأسرى إلا في بني قريضة من ذا لكوك شيفة حكا لو كتن ملاك جبريل يزويتي للي أبزم زوى بني قريضة من ذا الله سأكا يكوى دوان دي يزمو ميديني ميبي كده يكسكولي صلى الأسر سيجي بني قريضة akwai ita dara tsakani kun ga sahabbai suka suka shi biyu sun tafi rabi su ga rana ta kusa faduwa suka ce kai manzon Allah baya nufin mu bari rana ta fadi ba mai la'asar ba manufar sa dai mu dauki himma saboda mu kan sai mun yi la'asar saura suka ce ina ai tunda yace kada ai sai an je ai mu shikenan sai mun je wannan rabi suka yi la'asar rabi ba su isa ba sai da rana ta fadi suka yi la'asar manzo Allah bai ce wani bai daidai ba ibn hazm ya ce wallahi Allah ya sani da muna tare da sahabban to ba za mu yi la'asar din ba sai mun je banu qurayza koda bayan kwanaki ne koda za mu yi kwanaki muna tafiya yace wallahi ba za mu yi sallah sai mun je sai sai manzo Allah ya ce wai fala yusalli al asra illa fi banu qurayza to haka rayuwar musulmi ya kamata ta kasance shi sai ibn qayyim yake cewa su ahlus sunna suna aje magana kowa akan maganar manzon Allah shi kudan bid'a zai aje maganar manzon Allah akan maganar kowa ne ne haka shi ne rayuwar da ake a karanta mutum hadisi ingantacce na manzon Allah a ce kuma ga haka sabai suka tafi ce a ai malam wani ma ya ce saboda haka sai aje ta manzara dauke ta malam wani kaga wannan wani irin tunani ne Allah ka rada ba mana amin amin sai yace wa fihr yace shi fihr min ajdadin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kakannin manzo alaihi salatu wasallam ne wa min abaihil qurashiyin daga cikin wato ainihin iyayensa qurayshawa asadis nashida wasubairul mumaddah da kuma sayyidina zubair chaibo yace wa huwa zubair ibn al-awwam shine zubair dan awwam radiyallahu anhu hawariyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine zababbe na musamman na manzo alaihi salatu wasalam sai yace haula is-sittatu wayannan shidan ma al-khulafa'il arba'a tare da halifofi hudu saru asharatan sun zamo su ne goma mubashshirin bil janna wanda aka yi musu bishara da aljanna wa hum afdalu sahaba kuma su ne mafifitan sahabbai wa kullu haula'i al-ashara min quraish dukkan wayannan goman suna daga cikin zunzurutu qurayshawa kuma mun fada dama cewa qurayshawa ne umman wa abad to saboda yanayin lokaci za mu tsaya anan insha Allah da ma kuma naga an nuno takarda ta lokaci abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ga na da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga cikin matasan wanda suke ta dai fadita shi a wajen abokin karatun mu wanda an fada rana ya ce kuma fada mutum wancan madarasi dan ranar da yake ciki na kayayyaki da su karbo suka ba wani da zimma kasuwanci wancan kuma ya rike kayan ba kudi to dai muna ci gaba da neman ɗan uwa su sa shi addu'a Allah ya warware wannan matsala Allah ya bashi mafita kuma kullum gaskiya Allah ya sani wannan matasa namu da suke ta dawaina ba dare ba rana na so da cewa wannan abubuwa da muke rike da zuwa ga Allah yana samun yaduwa to gaskiya Allah ya sani suna cin addu'o'in mu ba dare ba rana muna fata Allah ya ga musu dukkan bukatocin su na alkhairi kuma duka yan uwa mare da suke bada hadin kai da dukkan abubuwa da muke muna fata Allah ya ga musu bukatocin su na alkhairi abu na biyu don Allah muna fata ɗaiɗaikun mu samari da magidanta musamman a cikin wannan wata da muke ciki na Disamba a ci gaba da fadakar da iyaye mata su ƙara kula da ƴaƴansu musamman ƙananan yara wannan matsala da ake ciki ta satar yara abin nan ya sake dawowa sabo to gaskiyar lamari shi mutumin da babu Allah gabansa bai tunanin lahirarsa to duk abin da zai samu kuɗi shi ne a gabansa lallai iyaye mata su sa ido sosai akan ƴaƴansu kuma su ja kunnuwan ƴaƴansu musamman kamar yadda masu bibiya suka bibiya cewa lokuta kamar haka irin idan an tafi masallacin juma'a ya daga cikin lokacin da bargurbin nan suke amfani da shi na satar yara mafi yawa kafafuwa sun ɗauki an tafi masallaci lokutan tasowa makaranta a yanzu lalacewar ta kai wajibi mutum ya faɗa ma ɗansa ko ƙaninsa ƙaramin yaro ko ɗan unguwa da ka sani in dai ba wanda ake da aminci ba kai ya ce zai rage ba hanya a kan abin hawa domin daga cikin hanyoyin sace yara irin wanda ba su da wayan da suna ganin ƙila saurayin unguwan sun san shi su wani ko zai rage muku hanya wallahi sai ya sha kwana da su domin ya zalalacewar ta kai a kwanan nan a satin nan wanda daga cikin zaɓen tsaro yake faɗa mana yanzu lalacewa ta kai ba wai su iba ne ba suke zuwa suna satar ba mu mutanen namu a Hausawan su suke satan yaran sai mu hada da su can wajen gare su je su ba su ina jin yanzu bai sati biyu ba a cikin birni wani mutum ya fito da mota ya zo ya tare yara ƙaranan almajirai ka san yaro karami almajiri bai da hankali ya fito yana jin yunwa duk wanda ya ce masa ga abinci zai taho ya ce su shigo mota zai zo ya ba su abinci suka shigo mota ya kwashe su kawai tafi ya kulle su wani wuri suka yi wajen kwana biyu ba abinci saboda haka ya fito da su Allah ya taimaki ɗaya tsirgo daga motar ya gudu da sauran har yanzu ba a san inda aka yi da sauran ba shi wanda ya gudu shi ke ba da labari to kenan ashe matsalar tana tattare da mu na jikin namu da yawa su suke irin wannan na faɗa muku a wani wata munasaba akwai makaho da aka kama a unguwa uku a cikin mota da yara an sata an bashi shine yake kai musu yaro karami ko yarinya nake ji har sun yi bacci akan kafafuwansa Allah ya fallashe shi motar bata kai ga tashi ba aka biyo sahu sai ga su a kafafuwansa makaho saboda haka shine dillalin kai yara to abun wallahi ba na wasa bane ina jin banda wannan juma'a wancan juma'a mun yi meeting a gidan mai gari dai daga cikin masu unguwanni ina jin ko mai unguwan gama yi ne ko ina ne yace yanzu ɗan satu taka shi ma an sace yaro unguwarsa ma'ana yanzu dai abinda ka dai dara wata ɗaya shekaran jiya nan ran asabar mun yi karatun da muke na ƙarshen wata injiniya Bashir yake kawo mana alƙaluman yaran da aka sata a kwana-kwanan nan a cikin nasara wannan to balantana watan Disamba ya zo watan ciwatuwa watan neman kuɗi ko dai ga su wanda suke masu wancan addinin ko bara gurbin mutanenmu to yanzu dan Allah mutumin da zai zo ya zo yana fataucin ya kiwata dabbobi saboda Christmas shi harinsa ya kiwata wa anna dabbobi su mai ya sayar su yanka Christmas wannan me kake zato in ya kame yaro je kai suka saya wannan me abu mamakin sa fa me abu mamakin wannan mutane to saboda haka lallai musa ido kware kuma don Allah wanda suke da abokanai yan adaidaita su fada musu don Allah su sa ido ga abin da yake gudana ungoyi yan adaidaitan nan idan sun ba mu haɗin kai za su bankado abubuwa da yawa na farko dai mafi yawa a cikin motocinsu ko abubuwan hayar su akan sifirci yaran yanzu ku duba wanda aka kama ɗin nan daga ran da abin ya faru sai a cikin adaidaita ne an kama yaran an sa masa kaya wanda suke na irin wayancan ibo din Allah ya sa wani ɗan unguwa ya gyara ya shaida to idan mutum mai basira ne kana ganin yaron da ba na mutum ba za ka iya fahimta tunda fuskar dan Bahaushe ba irin ta wancan mutane ba da ka gani za ka yi mamaki cewa ina samu wannan dan ana ban labari a kwanan nan akwai dan adaidaitan da a cikin haɗin kansa ya bankado wani gida a nan cikin sabon gari wanda ina ji yara sun kai wajen 10 aka samu a kwanan nan dan adaidaita ne Allah ya sa mai basira mai hankali dama yana zargin gidan Allah ya sa ya faɗa ma jami'an tsaro aka zo aka bankado aka samu yara a gidan to da Allah duk wanda suke da abokan adaita dan Allah daga cikin jihadin da za su yi na kishin addini da al'ummarsu su dunga sa ido ga irin wayannan ungoyi da irin wayannan mutane ta Hausa sun ce kula da kaya yafi bincigiya na tabbatar da cewa idan iyaye mata suka sa ido kwarai su ma maza suna kula za a samu sauki amma daga cikin sakacin iyayenmu mata sai ga wani yaron bai ma iya magana sosai ba sai a aike shi tafiya mai nisa zuwa wata unguwa a ce an aike shi kuma a ƙasa ba wani babba wanda zai raka shi kaga yanzu wannan ɗan alewa ce kawai wani bara gurbi zai gani ce zo ga alewa yana shan alewa ce zo unguwa yake akan keji ko abu shikenan ya tafi da shi kuma yanzu mugun abin da ake fama wasu sinadarai ne za a ba yaro yana sawa a baki ba iya magana ba zai iya kuka ba ina jin wasu kudu sun gani a WhatsApp wanda aka zato a jaka gashi nan an zuge jakar yaron gashi nan ko ma ya mutu ko da sauran rai daga cikin abin da yake kenan a shaka musu wani abu a sa yaro a cikin jaka za ka ɗauka kaya ne ba zai iya motsi ba wani zai wuce doguwar su mata awanni har a kai inda za a kai sannan a san kila a fesa masa wani abin ya farko wani ma kuma kila ya mutu kenan to saboda haka dai mu sani wannan watan na Disamba yana daga cikin watan da lalle mu sa ido akan ƴaƴanmu da ainihin kannanmu kuma mu ci gaba da addu'a ya Allah wanda suke mana wannan mummunan abu da wanda suke arnan da bar gurbin musulmin Allah ka gajiyar da su Allah ka tona asirinsu Allah ka bankado su Allah ka fallasa su kowa ya gansu Allah ka dawo da ƴaƴan bayinka wanda aka sace Allah ka ba su kwanciyar hankali ka yaye damuwarsu ko kuma Allah ka tsare mana namu ƴaƴan ka ba mu lafiya da zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh